da goge.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM duka a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Juma'a 9 ga watan Fabrairu shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma kamar yadda muka saba.
To sabani a cikin kowace irin al'umma dole ne to amma idan ana tantance masana ko kuma ana kawo masana suna magana akan yadda ya kamata da za a warware maslaha to shine abin da ya kamata. Shin da farko in an san rigima fa Bahaushe yace ba a san karshen ta ba.
Shin taya ya kamata idan an samu sabani a tsakanin mutane biyu al'umma za su sulhunta al'amarin ba tare da amfani da kafafan sadarwar internet ba wajen rurutu wutar rikicin?
Kin san tanan zaki ga ana ta sawa a shafuka kowa na ta faman yi. To sakon da muka samu game da wannan tambaya shine Sani Muhammad Maradin yace niyyar yin sulhu dan Allah sai a samu nasarar sulhuntawar ta yadda za a saurari duk bangarorin da suke rigima kenan da juna sannan sai a baiwa kowa hakuri sannan a baiwa mai laifi laifinsa mai gaskiya gaskiyarsa. Bayan wannan zamu tattauna da wani shahararren mashirin fina-finan Hausa na Kano wato Falalu Dore idan jin yadda aka yi game da fafatawar da aka yi tsakanin Alinu da Adam Zango da kuma masoyansa a cikin shafukan abota na Facebook ko me ya hada wannan rikici zamu ji.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambara da muka muku a shafukan mu na zumunta cewa ta yaya ya kamata idan an samu sabani a tsakanin mutane biyu al'umma za su sulhunta lamarin ba tare da amfani da kafafan sadarwar internet ba wajen rurutu wutar rikicin. Ga yadda ku an sa mana.
To sakon farko ya fito ne daga Babbaji Sulaiman na faɗa. Yace tabbas wani sabanin da ake samu bai kai a ce an dinga yayata shi a kafafan sada zumunta ba domin gefantuwa da su a gefe guda ma yana iya sa a warware matsala ta kowace iri wato in aka kebe da wanda suke da sabanin
Sai Mustafa Muhammad yace salam yau da gobe a gani na ta hanyar bin matakai kamar sanya wani mutum wanda ke da kima a gurin kowannen su irin su iyaye ko wani babban malami ko kuma wani mai fada aji a cikin al'umma ku huta lafiya.
To mun gode. Sai kuma Shehu Ahmad Ayage ce salam za a iya yi musu sulhu ne ta hanyar amfani da shugabanni kamar mai unguwa ko dagaci ko kuma manyan unguwa ku tashi lafiya.
Sai Ahmad Suleiman Bajoge ce assalamu alaikum filin yau da gobe. Hanyar da ya kamata jama'a su bi ita ce kawai su yi hakuri da junan su saboda yanzu ɗan jaridun yanar gizo sun yaba a fadin duniya kullun su burin su zama waɗanda labari ya fara fitowa daga gare su. Dan haka ina ga yin hakuri a tsakani shine hanya mafi sauki da ya kamata mu bi.
Kin san ɗan jaridun internet sun fi mu yawa yanzu. To sai kuma sakon Adamu Sabi Wangara Gezawa yace assalamu alaikum #yau da gobe. Ni a gani na za a sulhunta mutum biyu ne masu rigima ta hanyar amfani da dattawa masu kima wajen sasanta su ta hanyar nasihohi ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Abu Abdul Shakur Ahmed Umar yace assalamu alaikum yau da gobe. Hanyar da ya kamata a sasanta tsakanin masu husuma shine lokaci ɗaya a nemi bangarorin biyu don sulhuntawa da kuma kokarin kwatanta adalci tsakanin su. Amma sabanin haka zai sa ɗaya daga cikin bangarorin biyu ya ga ba a masa adalci ba. To sai ya nemi duniya ta kawo masa agaji ta hanyar yada shi ta kafar Facebook, Twitter da sauransu. Hakan kuma zai rurutu shi ya yadu don haka hanya ɗaya kawai shine yin adalci tsakanin masu hukuma.
Husuma. Yayi fakan hukuma da za ta iya shigowa ta kuci in abu yayi tsamari. To sai Ibn Abdullah Bojure yace yana daga cikin imanin musulmi da yabar abin da bai shafe shi ba. Yan uwana matasa, a duk lokacin da zamu dauki alƙalamin rubutun mu a shafukan sada zumunci mu yi nazari mai zai je ya dawo, mu yi nazarin me zai je ya dawo kan abin da zamu furta. Allah ya kyauta.
Sai Ibrahim Musa ya ce waɗanda abin ya shafa su tabbatar da cewa labarin bai ma yaɗu ba, balantana ya zama abin shagube a Facebook da internet, haka ne za a magance kace kuce.
Kace kuce ba. To sai kuma Yahaya Zakari yace yau da gobe idan mutane za su zama masu tunani da sanin laifin da wani ya yi ma wani, ya bashi hakuri akan abin da ya masa, shi kuma wanda aka yi ma laifi ya saurare shi ya kuma hakura, za a sasanta ba tare da kowa ya ji ba. Amma ƴan jaridu ku ne kuke ƙara wutar rikici. Anya ko ba ƴan jaridin internet ba?
Sai Sanusi Ishak Adam Tudun Wada ya ce salamu yau da gobe, kamata duk lokacin da aka samu sabani tsakanin mutane biyu ko sama da haka, shugabannin al'umma da malaman addini su jagoranci sulhunta su da kuma ba su hakuri ba tare da son zuciya ko nuna bangaranci a tsakanin su, ba ku tashi lafiya.
To haka yake. Sai kuma Sadiq Jarmai yace assalamu alaikum filin yau da gobe, ya kamata a zauna a tattauna tsakani ba tare da an yi ta ƙara abu ta hanyar sada zumunta ba, wato hanyoyin kafafen sada zumunta yake nufi.
Sai idan muka koma shafin mu na Twitter @sy_mai_lange-lange yace ba shakka sai dai in za a yi shikar daka sussukar daka ne, amma muddin aka samu mutum na uku a wurin, labarin bin gari kawai zai yi tun daga Facebook har zuwa Twitter, Instagram da dai sauransu.
To sai kuma @babaganada_bowan yace salam filin yau da gobe, hanyar da ya kamata a magance matsalar mutane biyu shine su masu matsalar su ya kamata su magance ce damuwarsu ba tare da kowa ya ji ba abinda yake tsakanin su, ba tare da kowa ya ji abinda ke tsakanin su ba. Amma a gaskiya a wannan zamanin babu wani sulhu da za a yi wa mutane biyu wai ba tare da wani ya ji ba.
Sai @umar_bridge yace yau da gobe zaure da su za a yi a sulhunta su ta hanyar baiwa mai laifi laifinsa mai gaskiya kuma a bashi hakuri, wannan shine mafita, fatan alheri a gare ku.
To mun gode. Sai @arabiu_gmd yace to masu iya magana na cewa ice tun yana danye ake tankwasa shi, don haka idan aka samu sabani tsakanin mutum biyu, manyan su ya kamata su gaggauta zaunar da su su sulhunta su.
Sai @musa hadarin asuba yace yau da gobe sai Allah, tabbas ni dai a nawa ganin ta hanyar yafewa juna ne kawai mafita, Usman da Safinatu ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma daga ƙarshe @musa abdulkadir 44 yace salam VOA Hausa, ni dai ina muku fatan alheri ne kawai a tashi lafiya. To mun gode, a ci gaba da aiko mana da sakonni.
Zauna da kowa lafiya don kar a ke rigima da kai, ka zamo mutum mai hakuri ko mai akai, maka dauke kai ko da ba an saba maka kar da kada muka kau da kai, ka guje wa dukka abin da zai sa jama'a su yi tar da kai, kauce wa dukka abin da zai sa ai Allah wadarai da kai, kuma kar ka ke yin mu'amala wacce za ta sa a tsane ka kai, kuma kar ka zama makulmaci mai hali irin na munafukai, kuma kar ka yarda a ce a jin ka guda da kai da mushrikai, ka guji shiga kowanne abu sai idan an sa da kai, kar ka ke wulakanta mutane don suna yayin ka kai, kuma kar ka ke kyamar mutane wai fa don ka fi su kai, kuma kar ka yarda da duniya don ka ga yanzu tanai da kai, ai yau idan fatanai da kai to gobe za fata yarda kai, na san ta ba ta da alƙawar halin ta dai da munafukai, kuma ga ta ba ta da tausayi halin ta dai da mushrikai, sannan ka taimaki al'umma.
To mun gode Sarfilu Umar sufin zamani, wannan waka ta ja hankali na sosai shi, kuma na gode daga gama ta ka turo mana mu dan amfanar da al'umma da ita. Mun gode sosai. To Safinatu kai tsaye kamar yadda muka ce ta waya zamu lalubo waɗanda abin ya shafa, domin idan muka ce muka alinuhu mukawo Adamu Zango akan artabin da aka dinga yi akan sa a yanar gizo din nan, to abin yana iya rurutu saboda wani lokaci an kwantar da rigima kin saka sai ai kai kai kaza
abu ɗaya za a faɗi
kai kai kaza
sai dawo da rigima baya.
Menene mafitar abin? Shine sulhun da aka yi, shine muke son mu je daga bakin waɗanda suka jagoranci sulhun tawar. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barka da shigowa.
Yawwa baka mu dai ina ga jiya sanan ku da aiki.
Yawwa to Malam Falele ga ni ga Safinatu a cikin shirin yau da gobe ga kuma matasa suna sauraron ka. Da farko kawai mun waye gari kawai mun ga shafukan mu na azumunta ko abota su Instagram ne su Twitter ne su Facebook ne ya cika kawai da zage-zage tsakanin masoya Alinuhu da masoya Adam Zango kafin ka farga su ma kansu taurarin sai gashi suna dan wurgo fashafa akan juna to menene ya faru ne wai
wato a dai mu'amala ta rayuwa cikin tafiya akwai sabani dan ana yi tsakanin uba da da ana yi tsakanin miji da mata waɗanda waɗannan abubuwan su suka fi kusanci a cikin rayuwar dan adam to sai kuma makota wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yake da ba bai fidda ran ma a cikin wahayi da yake fakowa ba za a kawo abin da za a ce makoci ya gaji makocinsa to sai kuma ƴan uwantaka to a duk tafiya da za ku yi dole ku sani za ku samu sabani za ku samu bacin rai amma babban abin da aka fito in sabani ya faru ku yi hakuri ya ce yana ko da kai wannan abu da ya faru tsakanin su ba wani abu ne da ya kamata ni in zo fade shi a radio ba sabani ne irin na wani ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce kuma kowa da yanda yake ganin cewa akwai zalunci a cikin tafiyar mutum biyu
haka
to amma alhamdulillahi eh a zaman su sun bayyana wa juna saboda ba a tsibi sai kowa ya faɗa abin da yake cikin ransa sannan zaka iya kama bakin sulhu
haka to Falalu yawanci ka san dai su waɗannan bayan Allah guda biyu da mu zango da shi kanshi Alinuhu sun riga sun zama taurari a cikin al'umma wanda har ta kai ga suna da dimbin masoyan da suke kallon abin da suke har in ɗaya aka taba ɗaya sai abin dogari dinnan da Bahaushe yake cewa fushi da fushin wani sai kaga su masoyan ma sun fi su shuka tsiya da fafutukar yaƙi da abin
ai in kana saka ga irin wannan Usman kaje in an faɗi abin wani akan wani kaje
ka bi comments nan ne zaka ga
sai kamar yaƙi sai
ta yaƙi shin a wannan abin da ya faru Falalu kafin mu je ga magana yanda aka kai ga sulhu ɗan kallon nan sun ruruta wuta ne koko ku a cikin da'irar film ne kuka ruruta abin ne har su ɗan kallon suka dauka suka yi ta tafa ma saboda akwai waɗanda a cikin ɗan film din ba sun rubuce duka na karanta
wato a duniya babu shedani a cikin rayuwa shine mutumin da in ya ga wasu mutane suna fada ya dauki wannan dama fadan yaje ya rubutu ya fadi kan ransa akai nayi magana yau a cikin tet ina na juma'a nayi ja hankalin dukkanin wanda yake harkar sun cewa yayi adalci ga dan uwansa in ya saba masa koda ya fada masa munanan kalamai kai ya tare shi da munanan kalamai shi ya tare shi da tausasan kalamai domin ya gyara masa kuskurensa kuma daga kuskuren ne ake bi a gyara ba daga inda wannan abun bai tayi fili ba saboda ma ka faɗa mutum biyu ne kuma ba faɗa take ba saboda a gaban mutum tattauna a faɗa gaban mutum faɗa mana take ba faɗa
na ga hadda hoto aka
ɗaɗɗauka amma da mutum yawa sun ce ba faɗa take ba sabani ne na kowa ina iya samun ta tsakanin su to waɗanda suka tunzura abun shine masu yin rubutu su faɗi kalamai akan wannan rubutu rakan wani kowa yana da mabiya kuma babu wani yana yana wani jiraiki wani bai san abin da yake
to akwai
jiraiki kawai wani ya faɗi
yawa ya hakuri nace akwai wasu taurarin wasannin Hausa su ma guda biyu wanda abin da yasa zamu faɗe su saboda dole su ma sun fito shafukansu sun yi magana duk duniya ta gani ba wai wani babu ba ne misali kaman Bello BNB kenan Bello Muhammad Bello yayi rubuce saboda yace yaran Alinuhu masoyansa suna zagin shi kuma Alinuhun shi yake zagayawa sai yace ku aika ta sai ni bazan aika ba misali ko kuma shi kuma yace ba zai yi shiru ba sannan kuma kaman Ali Artwork shi kuma wannan dan wasan barkwanci din nan yayi magana cewa wannan fadan da ake yi fa kawai shirya shi ake kamar yadda ake shirya shi a sauran duniyoyin fina-finai zaka ga cewa kawai da an dan manta da ku kadan kana ga kaka wasu su zo taurari su danne ku kawai sai a hada fadan ƙarya kawai sai ka ji kafin ka farga kawai an tuno da Alinuhu an tuno da Adamu Zango haka ne
to muka dauki kamar magana Bello mai hankali ne a cikin sa'anta ana ganin sa da girma bana goyen bayan dukka kalaman da ya faɗa akan mahaifin Ali da Ali da Jawai duk da ban karanta ba har ga Allah bayan an faɗa min naji na duba sai tun danna ban gani ba amma dukkan abin da ya balle ya faɗa bana goyen bayan sa kuma bana goyen dukkan abin da shi ma wanda ya gaya wa Bello ya faɗa kuma abin da nake so a Bello ya sani shi ne a matsayinsa na wanda mai yi wakili ne na matasan industry kalamansa da ifarta ba za a kalli kalaman wancan yaron da ya fara yi ba, kalamansa ba ka
shi za a kalla
kuma da su za a kalli industry da kuma su za a gaji industry su ba su mutunci ko kuna laifi dukan ku dukkanin duniya kowa mai laifi ne kuma kowa da irin abin da yake wa Allah amma daga lokacin da kuka zama expert kuke bayyana wane yana yin kaza to ku saurari kuma wazifar da Allah zai sako muku saboda kuna izgilanci ne bayyana laifi ne a gurina izgilanci ne sannan waccan magana ta al'atu ni da ina da jagoranci ne shugabanci jagoranci na iyakaci na nan manya an suna faɗa in kin amma na da jagoranci sai na kama alalu al'atu sai na hukunta shi
saboda
kalmar kai tsaye raini ce a game da su jaruman guda biyu ina al'atu bai kai damar da zai iya fitowa ya faɗo wannan kalaman bayan duk abin da yake ai sai bayan da yake cewa ana kokarin sulhu sannan ya fitar da text ya fitar da rubutu a
cikinsa
kalamansa ba su daidai ba yaro ne shi karami dukkanin su
kin gudu amma ya faɗi wasu abubuwa da yace yayi experiencing ko ya gano daga wurin su wanda yayi zama tare da su lokacin yana editor da sauransu duk da yake wannan magana da yake ma su kansu akwai lokacin da ya kamata in neme su ya kamata a ba su damar su ma
to amma yanzu abin da muka yi kai da ka zauna a mutumin da ya baka aiki ya baka sana'a yi ko ka wani abu da kake har ka zo ai in ni na baka aiki ma ba magana yake ta dan baka a cikin abin da yake faɗa according to yadda mutane suke karanta mun shi sai mun ya ce yayi zama da su yi musu aiki amma ba wanda ya taɓa ɗaukar naira 100,000 ya bashi in bai basu bashi 100,000 ba in an baka 50,000 yana laifinka daga duka zauna ka yi tata fa da kuma suka ja ka jikinsa mutum 1,000,000 ne suke neman alnu da adam ya zango su jawo su jikinsu zo su ba su aiki babu abin da suka yi masa face suka ba shi sana'a suka ce mutum sana'arsa
to duk irin wannan idan ana faɗan nan
ba magana ta kuɗi yake ba
malam falalu idan ana irin wannan faɗa a tsakanin yan fina-finai ku da kuke da ake ganin kimar ku a cikin harkar aka ga kuna da ilimin zamani kuna da na addini ana tunanin cewa an ta taso dama ku kike sulhuntawa akwai matakin da kuke tunanin a kungiyan ta kila ku mika wa kungiya ta dauka saboda ina ga cewa koda Alinuhu da Adamu Zango za su samu sabani su yi fada kacakata kungiya kila tana kallon su a matsayin manyan jaruman da kila ba ta iya tunanin ta dakatar da Aliko ta dakatar da Adamu Zango ko ta hukunta su gaba daya wannan za ta sa na kasa sirena ku haka ne
to abinda kullun nake fada shine abinda kullun nake fada lalle babu wani gwani babu wani wanda za a ce shine shafaffe da mai babu wani dan gidan mani da ba a cikin masana'anta ce kowa ya shigo ne ba tare da daukaka ba duk wanda ka gani ya shigo ne dukkan mu babu wanda yazo da daukaka a nan ya same ta to da ka zo ka rusa masana'antar gwara kai a rusa ka da kuma in za a bari rigima ta cigaba da wanzuwa irin wannan azuba mata ido ai kullun ina faɗa kungiya abin da ya kamata ta yi shine ta ringa kallon dukkanin wata matsala da ta so ta tashi da karfinta ta hana ba wai sai mu ni kusa da na kusa za mu ringa haɗuwa muna hana abu ni ba na cikin kowace kungiya kungiyar directors nake ciki kungiyar directors tana da problem na zaɓe ba a yi ma zaɓe ba ɗan riƙon ƙwarya ne mu ɗan riƙon ƙwarya mai riƙi sai da ka yi magana ma ba lallai a kalle ka da abin nan ba saboda matsala ta industry din na sha gaya maka cewa a wancan hira da muka yi da ku cewa kungiyar Q ta samu matsala ne tun lokacin da Abubakar Rabai ya zo ya same mu da muna iya hukunta kanmu muna iya ba wa kanmu doka sai su sai ya tarwatsa mu ya tarwatsa mu sai ba wasu mukamai waɗanda
suka koma wasu garuruwa
yau wato wa'annan garuruwan da gudu har yanzu shi sa kungiyoyi suka dida kuma daga nan wani suka samu cin gashin kansu suka yin abin da suka ga dama sai ga mutum yana kallon wani da yake gaya masa gaskiya ba
shugabanci
to wannan ke matsala kawai shugabanci aka tarwatsa duk lokacin da aka rusa muku shugabanci mu kalli arewa mana arewa abin da muke ciki yanzu akwai wani mutum da zai ce girman su daya da Asuwaju na Lagos yanzu a Asuwaju na Lagos
a siyasance ma kenan
in ya faɗi magana yawa in ya faɗi magana a Kalma a Ungu abin a jinsin Yarbawa ta zauna amma mu a nan arewa babu wani dan siyasa da zai faɗi magana a ce ta zauna saboda ne an rusa abin tun shekara 17 farkon fara siyasa karɓar Obasanjo aka rusa duk wani mutunci na babban arewa to the champion wannan divide a road din shi aka yi mana mu ma masana'antar da karɓar rabo sai da igiya rusa duk wani shugabanci da wata kima ta shugaba shi sa in an zo an faɗa shi ga dan ce wasu suke ba mai
wani ya cewa to har yanzu kukan samu masu ce muku kamar misali ku da kuka daɗe a ciki wani zai ce kai da Allah falalu sun daɗe a cikin harka amma me suke da shi ko kuma sai da Allah can mai kuɗi ba shi ke da
misali
yawa
ko ni har gobe a cikin masana'anta ce ina gode wa Allah ba har yanzu babu mutumin da ya taba kama ni zanci ko ita zarabi na ko ita mutunci na ko ita
mutunci to ya kai haka na ya kai haka misa haka ta faru to misa sauran ba su samu haka ba kai me kake yi na daban
ai barkaci ni ba jarumi ba ne ba fitowa nake sosai a cikin ba shi kuma jarumi a inda ka kalli kwanan nan aka gama rigima tsakanin Sharukan da Salman ka suna da daraja da kima shekarar 25 a masana'anta
an sha fafa ta dama
kannin su ba wanda ba fito an zaga ba ai inda ka zama jarumi ke an zage ka
suna
saboda wancan yana zagi ne dalilin waɗancan da yake so su ma wayancan suna zagi ne dalilin na wajen yau bari in gaya ma da a ce ni ma na fito na zama jarumi kana nan in aka ga muna bugawa da wani wanda yake contemporary dina ne abin da zai biyo bayan yawa garin ganin mamayin falal dorai don uwarka
dan ka fata
dan ka mallan falal mallan falal ka zo kan tambayar da nake son in yi me zaka ce wa masu rurutawa ko masu cewa bana yin wannan bana yin wannan in kamar irin haka ta faru me zaka ce musu su masu shiga tsakani wanda yanzu kaga an shirya
su abin da
su ke jin kunya
yawa dan hankali da musu abin da musu gane ba shine sun dauka da wadata uwar mu dai uban mu dai kuma dole kokona uwa dai uba dai ke kun sabani yau ka ga mun wanda gidansu ba ka samu sabani shi wanda yake cewa dan wane ne shi din ko kuma dan abun waye fada mu ya fadi bai taba samu sabani yana da mata bai taba samu samari bai taba yana da yan uwa bai taba samu sabani dole duk inda rayuwa ke ana samu sabani amma bai kamata ku masoya ku koma jiji ku ringa jifo maganganu kuna tagin din mu ba ni kullun sai an yi tagin dina kuma zagi ne wani aka cikin jaruma aka zaga kana zagi zan yi blocking dinka ba dalilin da zai dan ka faɗa maka cewa ban sanka ba ban san ina kake ba amma su wayannan mutane abin da ya kamata su gane shine shi fa so ba haka yake ba in kana son mutum ka so shi tsakani da Allah dan dukkanin mu abin da muke so sai an tambaye mu dinnan ranar gobe kiyama ya kuma muka tafi da su al'ummar da muka zo kike son mu su din su jaruman da ake wannan masifa a kan su kin suna iya kokarin su wajen fahimtar da masoyansu cewa wannan fadan da ake bai ka gaba in ba sa yi dole su da su rinde domin Allah sai ya kawo su duk wata hukuma da suka haifar sai Allah ya tambaye su akan ta dalili shi ya ba su daukaka kuma sai ya tambaye su akan da kuka da ya ba su
eh da kuka yi sulhun nan na su Ali maganan Ali da Adamu kun jawo BNB ku tabbatar shi ma sulhun ya shiga ciki saboda shi ma fa ya tauraro ne ka sani
to sai ai barkaci ka san wannan na Adamu da Adamu yanzu shine farko akwai na BNB da alinuhu
wannan shi ma na baya
wannan wuke din
na'am
na baya wani kai nan
kace na baya ko wannan wuke din kace
wannan wuke din da zaki da aikan an samu matsalar saboda za a yi zabe rana asaba
oh wuke din zaman da za a yi din kenan kace nufi ko rikicin ko kana nufin zaman oh na gane
ina rikicin yawa already an riga an kira BNB dan da kaga zaman ya samu jagorancin hukumar ta tafi na gine ne kaga gwamnati ce wanda alal hakika wanda ijagoran sai so a yi wannan sulhun ku da gaba daya shine Alhaji Sani Rello shi ya kirkiri zaman kuma ya nemi hukuma ta shiga wadda da gwamnati ce ita tana da iko da in ka nemi ma ta ka bankari za ta yi
jiya hukunta ka ba
alhamdulillah ba an yi zaman shi ma bella an kira shi an gaya masa za a kira shi time din da za a zo ranar asabar ko lahadi za a zauna da shi da Alhaji domin a kauda wannan matsalar da take tsakanin su shi ma a ce an huce gurin babu wannan baje saboda duk ma mutumin da yake ta wai an ma yi sulhu ne ta ciki na ciki ƙarya ne dalili dan me isa ka zo sulhu in baka yarda da abin da aka faɗa ba kuma me isa dukkanin su da aka zaunar da su dukkanin su biyu sai da aka zaunar da su aka ce kowa ya faɗi matsalar sa kuma aka faɗa wani yake ga abin da kake min ga abin da kake min wani ma ya faɗa ga abin da kake min ga abin da kake min kowa ya gamsu cewa yes kaza da nake laifi ne wani da kaza da nake yi ma laifi amma ga matsalar mu ita ce yaran mu suna da problem yaran ka suna da problem a bana manta a fadan a dan ya ce a cikin yaran ka da suke gindin sa babu mutumin da yake iya zagin alinu ko yaje fada maka bakan magana alinu a cikin yaran ka akwai yaran da suke fada maka bakan magana suke mun kaza ya kamata ba wata mutu ali ya fada ya ce ba kowane mutum ne kake iya control din sa ba saboda ba wani ba gidana yake ba yanzu ya riga ya ci gafin kansa kafin na same shi sai dai in yayi abu a kira na ce wani yayi kaza an ji shi ke masa cire abun nan in dai kana so ka ci gaba tare da malami
jama'a
akwai fandararin yara yanda ka sani a gida kake haifar yaro a ce gidan ya gagara ya gagare ka to haka shi ma yanzu a industry an haifi yaran da suke gagararru ne suna ganin cewa sun kai gurin da wannan sai dai kungiya ta tashi tsaye kamar inda
ake yawa to amma ka san a ciki akwai waɗanda suke kallon cewa kamar yanda waiwai yake fitowa wanda ka san dama mu yake mai jarida mu jiyo mu tambaye ku gaskiya ne ana maganan cewa Adamu Zango da yaran Alinuhu ne wanda kuma ya Alinuhu ya taimaka masa wajen fito da shi wane ne Adamu Zango misali a duniya shi kuma al'ana masoyan Adamu suna ganin cewa to ai shi kuma Ali yanzu ai hasada ce saboda yana ganin Adamu Zango ya wuce sa'a yanzu me gaskiyar haka ya fito a cikin tattaunawa su
gobarin fito mun faɗa mutum abin da ya shafa a cikin tattaunawa su Adamu Zango ya faɗa wa Alinu cewa bai taɓa zama ya zage shi ko ya ci mutuncin sa ko ya faɗa a cikin yace ni ba zan taɓa zagin ka ba domin kai ubana ne kuma yayana ne kuma ka taimake ni a cikin rayuwata ba na zama in ci mutuncin ka ko wani abin shi sa ya faɗa yace wannan abin da muke yi ma yanzu ni ba faɗa nake da ke ba. In ka tuna test din da ya shiga wayar ka ni ba na ce muna faɗa da ke ba ne. Mutane ne suka ara suka yafa. Shi kuma Ali ya faɗa yake shi bai taɓa denyin Adamu Zango a matsayin ɗan ba ɗansa ba ba kaza da kaza ba. A gefe ka yadda da wannan magana da nake faɗa maka. Tuban mutanen nan da suke shekara 11 suna rayuwar tare. In har babu so me yasa Adamu Zango ya ɗauki sunan Alinuhu ya saka ɗansa.
Ɗansa.
Kai wannan gaskiya wanda dai kawai da yan saka ni wannan kai
to har babu kike nan
to damar da zan baka to damar da zan baka yanzu tambaya karshe da zan baka dama akai saboda lokaci ana magana cewa fitowar internet da social media dinnan da Facebook ne wane ne duk tarkacen nan
matsayi ke dauka kan wannan
akwai matakin da kuke dauka dan ganin cewa wannan social media bata cutar da harkar film bata hana ku gaba da ba ta muku tarnaki
wallahi za ta cutar sai dai yanzu a fara kuma na faɗa wannan ba tun yau ba ni ban kauna social media ban kaunata dalili
amma kuma dole ne mallan fallo
kuma ga ta zama dole ne
to tunda ta zama dole me yasa ba za mu ringa tunanin cewa bari mu yada alkhairi
yau wato sai dai
haka mu yada sharri amma ki sani babu wata rigima da take tasiri a makarantar face daga Instagram ta fito
ko Twitter ko Facebook
daga nan ne dukkanin mutum ai abin da aka ce ka kiyaye harshenka ka kiyaye abin da zaka rubuta wanda Allah zai tuhume ka da shi ranar gobe kiyama me yasa ba mu kallon wannan kuma me yasa babban illa ita ce me yasa muke daukan wani ya zo ya ce min ai an ce kaza kuma ka yadda da gurin kullun ina faɗa ni falan dorayi ban yadda da cewa wani zai faɗa min kaza ba ban tare ka na ce maka wani me yasa kace min kaza ba ko in kira kafin munafikin ya bar gurin in kira wanda ya faɗa din in ce masa ga abin da wani zai faɗa min ai rage munafunci
gaskiya rage
daga ciki
duka aikin da kuke kake gani yana da daukan munafunci kuma in bai daina ba ba za a zauna lafiya ba sannan duk abin da yake cikin zuciyarka kaka tafi social media ka je ka faɗe shi ka yi haƙuri ka gyara abinka a cikin gida ka gyara abinka a cikin ɗakin ka ba sai ka faɗa a social media ba social media abin da suke nema masoyanmu ne sai da suke mu tura musu wani abu namu da muke so ka kalla su ji daɗi ba burin su ga faɗa ta faɗa mu amma mun mai da gurin wajen faɗa wajen tashin hankali wajen tura saƙo ba al'umma muke tura sakon ba muna nema mu kasara al'umma ne saboda mu nuni muke a cikin al'umma entertainment muke yi faɗakarwa na shaɗantarwa duk yana cikin abubuwan mu waye muka zama a nan ne za mu ringa yaɗa sharruka da masifu don goyon bukatun mu ba daidai ba ne
gaskiya Falalu mun gode sosai da ka samu tattauna da mu akan wannan maganar da kuka yi ta cikin sirri amma ga shi ka to muna jinka
da ita masana'antar film din ya kamata lalle ina kira ga wanda Allah ya sa ya ji ni wanda bai ji ni ba ina faɗa a kai babu wata rayuwa da ake yin ta munafunci da za ta tasiri sai ta kashe wannan sana'ar kowace ce waɗanda suke cewa sunan Adam zai zango da Alinuhu da aka yi gulmace da munafunci su ba su yadda ba in Alinuhu ya shirya da Adam zai zango sun daina sa shi a cikin Alinuhu tun kafin su zo Alinuhu yake yi kuma ya yi fina-finai da kamfaninsa da kuɗinsa to kai ya ma saurare su wanda bai kaunar Allah kar Allah ya sa ya so sulhu alkhairi ne in ka yadda da sulhu ka yadda da sulhu ka kyale waɗannan mutanen shekara su 10 wani abu suna tare sun sa wa ƴan uwansu sunayensu sun san gidan kowa su ci gaba da rayuwarsu ku daina neman rigima a junansu ko ƴan tim
to mun gode sosai Falalu Durai
mun
gode kwarai ta Bature thank you Falalu kenan alaikum assalam gaskiya mun ji daɗin tattauna da kai da mu abu ne da suka yi cikin sirri na san kila darajar murya Amurka dama ba za su kasa dan yi da magana da mu ba saboda a samu a jimi ake ciki kuma a samu sulhun ya dore gaba ɗaya duniya ta ji cewa an sulhunta din to Safina yanzu kan dole mu sallama ko
to Safina ta so dangi ke mako sallama da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya
haka kuma akwai Julie Lazarus Gresham wacce ita ce ta bada umarnin shirin wanda sai engineer mu ne Mr. John har ma da mai taya ta aiki wato ga Aladan Ayawacin na hangen shi daga nan Usman Ahmad Kabara ne a madadin wanda ta hada mu a Facebook Live wato Hafsat Maina Muhammad nake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC
dan na kai gunda kace mana zo ku ji mun ki zuwa mun noke kai ba ma biyayya ko kadan a gare ka mun ke mumi ka kai in ba ka ya be mana ba zunuban mu su ne za su kai mu cikin wuta don haka ya Allahu mun tuba wa kai ya rabu mun yi tawassuli da rasul sharri baza ya mayar da kai in arziki ya fito da kai talauci